c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai a Alpha Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da labarin samun maganin corona da gwamnatin jihar Anambra ta yi, sai muhimmancin hulɗar jami'an soji da jama'a. A jamhuriyar Niger kuma, masu rinjaye a majalisar dokoki sun takawa yunkurin marasa rinjaye na gudanar da bincike kan lamuran man fetur. Muna tafe da shirin a daina shan kwaya, sharhin jaridun Najeriya, inda za mu karkare da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin duka wannan, sai a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomi a sassan jihohin da ke kudancin Amurka na ci gaba da ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a 'yan kwanakin nan, yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaba Donald Trump yana watsi da al'amarin, wanda ke ikirarin cewa ba zai haifar da wata illa ba. Yayin wata hira da aka yi da ita a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC, mai mukamin magajin garin birnin Phoenix da ke jihar Arizona, Kate Gallego, ta ce an yi hanzarin buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. A cewarta, an shiga wani yanayi mai sarƙaƙiya, yayin da aka samu mutum 59,000 da suka kamu da cutar a birnin mai yawan mutum miliyan 1,700, tana mai cewa yawan jama'a na fin ƙarfin wuraren da ake zuwa yin gwajin cutar. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata, Amurka kan ga sabbin sama da mutum 50,000 da ke harbuwa da cutar, mafi aksari a jihohin da ke kudancin ƙasar, waɗanda a watannin Maris da Afrilu suka yi nasarar kauce mummunar ɓarkewar cutar a daidai lokacin da jihohin arewaci, musamman New York, ke fama da annobar. Jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ta samu sabbin mutum 11,400 a ranar Asabar kaɗai, yayin da wasu manyan birane suka gudanar da bukukuwan samun 'yancin kai, duk da cewa akwai wasu da suka soke gudanar da tarukan bikin gudun kada a yaɗa cutar. Magajin garin Miami, Francis Suarez, ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ABC cewa babu haufi sake maido da harkokin yau da kullum da aka yi ne ya sa mutane suka koma yin cuɗanya, lamarin da ya sa aka ga ƙarin waɗanda suka rabu da cutar ta COVID-19. Gwamnatin Birtaniya na shirin cire hannun Huawei, mashahurin kamfanin China nan na sadarwa, a shirin samar da sabuwar ingantacciyar fasahar sadarwa ta 5G, abinda wasu ke ganin Birtaniya ta yi amai ta lashe kan batun da ake hasashen zai sake raunana dangantakar London da Beijing. Sannan a gefe guda kuma ake ganin zai faranta wa hukumomin Washington rai, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Birtaniya suka rawaito. Wannan babban sauyi da Birtaniya ta yi ya biyo bayan sabon nazari da hukumar tsaron rumbun bayanan ƙasar ta NCS ta yi kan yiwuwar kamfanin China na Huawei ya riƙa satar bayanan ƙasar, kamar yadda jaridar Telegraph da ake wallafa a Birtaniya ta rawaito a ranar Lahadi. Tunda dai hukumomin Birtaniya suka tabbatar wa muryar Amurka gaskiyar rahoton na jaridar ta Telegraph. A baya dai hukumar ta NCSC, wacce ke ƙarƙashin hukumar tattara bayanan sirrin Birtaniya ta GCHQ, ta ce za ta iya maganin yiwuwar kamfanin na Huawei ya saci bayanan ƙasar, matsayin da Amurka ta ce ita ba ta lamunta da shi ba. Amma hukumar ta NCSC ta ce sabbin ƙa'idojin da Amurka ta saka wa kamfanin na Huawei ya sa Birtaniya ta sauya matsayinta. A jiya Lahadi, kamfanin ya fitar da wata sanarwa, yana mai cewa a shirye yake hau teburin tattaunawa da gwamnatin Birtaniyar. Ya kuma zargi Amurka da yunkurin ganin kamfanoninta sun samu kwantiragin gudanar da aikin. Huawei ya kuma ce ikirarin da ake cewa zai saci bayanai idan aka ba shi damar samar da sabuwar hanyar sadarwa ta 5G duk shafaɗi ne. Adadin waɗanda suka mutu a yankin Oromia na ƙasar Habasha, yayin da ake boron da ya samo asali daga kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki, ya kai mutum 150. kisan Hacalu Hundesa wanda ya fice a fannin wakokin siyasa ta kara tada kurar rikicin kabilanci da yiwa kasar ta Ethiopia katutu yayin da wannan zanga-zanga ta isa yankin Oromia wato mayafar mawaki Hundesa Fisiha Tekle mai bincike ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International.
Our preliminary findings indicate that the secret forces were shooting at protesters just because.
Yace binciken farko da muka gudanar ya nuna cewa jami'an tsaro na harbin masu zanga-zanga saboda suna kona taya ko kuma suna rusa gine-ginen gwamnati. Mun lura cewa jami'an ba sa bin ka'idojin da aka shimfiɗa musu na gudanar da ayyukansu. Mafi aksarin mace-macen an same su ne dai a yankin Oromia yayin da wasu kuma sun faru ne a Addis Ababa babban birnin kasar ta Habasha. Yan sanda sun ce sun kama kalla mutum 2000. Hukumomin kasar sun katse hanyoyin internet da na wayoyin salula a wani yunkuri na kashe wutar rikicin. Wani abu da ya sa masu bibiyar haƙƙoƙin jama'a ke shan wuya wajen gano asalin adadin waɗanda suka mutu. A daren Litinin din ta gabata aka harbe mawaƙi Hundesa da daddare a birnin na Addis Ababa. Kisan na zuwa ne mako guda bayan da ya bayyana a wani shiri inda ya cicciki gwamnatin kasar. Masana yanayi sun aika da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankin Kumamoto da ke kudu maso yammacin kasar Japan kan su zauna cikin shirin karta kwana na yiwuwar samun ƙarin ruwan sama da ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da ta halaka mutum 34 kana ta sa wasu ɗumbin mutane suka ɓata ko kuma suka makale a yankunan da ba za a iya kaiwa ba. Masu wasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar atafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yau Litinin da gobe Talata. Hukumomin yankin na Kumamoto sun ce akalla mazauna yankin 200 ne suka yi buris da shawarar da aka basu ta sufice daga yankin inda suka gwammace su zauna su ga yadda lamarin zai kaya. Jami'ai sun ce mafi aksarin waɗanda suka mutu ko suka ɓata masu yawan shekaru ne da ke zaune a gidan gajiyayyu da ke kusa da rafin. Sama da sojoji da jami'an kashe gobara 40,000 aka tura yankin domin gudanar da ayyukan ceto. Pakistan ta gayyaci babban mai shiga tsakani na kasar Afghanistan Abdullah Abdullah da ya kai ziyara Islamabad a hukumance a wani lokaci da ɓangarorin biyu suka amince da shi. Wannan mataki shi ne na baya-bayan nan cikin jerin matakan da gwamnatin Pakistan take ɗauka.
Madalla kai tsaye za mu fara da wannan rahoto na bugun kirjin cewar gwamnatin Anambra ta gano magungunan cutar corona a ta hanyar amfani da magungunan gargajiya. Ga rahoton wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe.
Kamar yadda Dr. Onyeka Ibezim mai baiwa gwamnan jihar Anambra shawara ta musamman kan magungunan gargajiya ya shaidawa muryar Amurka a wannan hirar.
We have the traditional medicine board and then with our research team. So at the advent of the COVID,
yace muna da majalisa da kuma kwamitin binciken magungunan gargajiya da ya sa farkon barkewar annobar COVID-19 muka dubi magunguna da dama masu dauke da sinadiran kashe kwayar virus. Sai muka tattaro su daga sanannun cibiyoyi daban-daban. Muka miƙawa majalisar magungunan gargajiyar da ta kunshi ƙwararrun likitoci da masana. Magungunan dai sun haura 95, amma mun rage su zuwa 6 saboda bincike ya nuna cewa wasu suna kama da juna ne. Yanzu mun kai matakin NAFDAC inda hukumar za ta gwada su domin tabbatar da sahihancinsu. To ko meye ne sunayen waɗannan magungunan? Dr. Ibezin ya ce saiwowi da ganyaye ne, amma muna ƙoƙarin samar musu da sunayen zamani. NAFDAC ma tana da nata aiki wajen samar da sunayen waɗannan magungunan. Yanzu muna ƙara hanzari ne saboda muna da aiki tukuru, kuma da zarar NAFDAC ta kammala nata gwajin ta amince, za mu san wani mataki ne za mu ɗauka. Mr. Gochugobunna wani mai mayar da hankali a kan binciken magungunan gargajiya ne, kuma yana ganin cewa ya kamata a faɗaɗa bincike domin samun maganin cutar COVID-19.
COVID-19 is a pandemic ravaging the world. People are looking for solutions to the problem. It doesn't matter from where the solution comes.
Yace COVID-19 annoba ce da ke addabar duniya a halin yanzu. Mutane suna neman maganin cutar, ko ya zo daga Amurka, ko Afirka, ko Asiya, ko nahiyar Turai, ba ita ce damuwarsu ba. A samu maganin kawai shi ya dame su. Saboda haka, ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta miƙa goyon baya ga duk wani mai ƙoƙarin samun maganin wannan muguwar cutar, ciki har da likitocin gargajiya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.
Rahoton na zuwa ne bayan gwamnatin Nigeria da akasarin jihohi sun sassauta ko ma janye dokar hana zirga-zirga a matakan yaki da cutar ta coronavirus. An buɗe wajajen ibada a jihohi da dama in bukaɗe ba jihar Lagos, inda yaduwar cutar ya yi kamari. Har yanzu wasu shugabannin al'umma na ɓangaren addinai na da matsayar sai an koma ga Allah kafin samun warakar wannan cuta. Ga ɗaya daga cikin dattawan Alhaji Musa Yola a zantawarsa da Nasiru Adamu El Hikaya.
Matsayinsa na bawan Allah ne da musulmi da kiristanmu. Don ni a fahimta ta shugabanni duguna da wasu malaman da suka goyi bayansu da rufe masallatai. Da aka dawo kuma kada ayi sallah inda annabi ya bada umarni. Fara turuwa Allah alaikin da suka sake masa bayan laifukan da muka yi aka turo cutar.
Alhaji Musa Yola, aiti ne a riga an buɗe masallatai, kowa an ba shi dama ya riga yin ibadarsa kamar yadda yake a baya.
A'a, an ce ai distance. Distance wurin annabi ne? Kai ka sani Allah a manzo yake cikan sahunku shi ne cikan sallarku. Kowa zai kura nan sallah, a ce a bi shawaran masana a sallar ma bayan da umarnin annabi ba, umarnin masana. Kana zamanin ka je masallaci ka yi sabar gurbi tsakaninka da wani ku yin sallah. An ce fa in kai sallah bayan sahu da ku da gurbi a bayanka a gabanka. Kaddi shiga sahun baka da sallah.
Wannan ana yi ne saboda kare mutane, saboda kada mai cutan ya yaɗa wa wanda ba shi da ita.
To waye ke waye mai kare banda Allah?
Muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman. Rundunar sojojin Najeriya shiya ta takwas da ke Sokoto tana ƙarfafa muhimmancin haɗin kan fararen hula don samun nasarar daƙile ta'annatin 'yan ta'adda. Daga birnin na Shehu ga rahoton Muhammad Nasir.
Wannan karon rundunar sojin Najeriya shiya ta takwas ce da ke nan Sokoto ta bayar da tallafin kayan abinci domin rage raɗaɗi da ƙuncin rayuwa sanadiyar cutar corona ga al'ummomin da suke makwabtaka da su. Kayan tallafin dai sun haɗa da buhuhuwan abinci da kuma kayayyakin masarufi.
Muna kuɗi, sun kawo muna abinci, mu ji daɗin rayuwarmu, kuma Allah ya saka musu da haira. Da albarkacin masu albarka, Allah ya tsare su da dajin da suka biɗo mana abinci gashi.
Jummai Adamu ce ke nuna jin daɗinta ga irin kyakkyawar dangantaka da ke wanzuwa tsakanin jama'ar su da kuma sojoji. Kalaman nata sun tabbatar da zancen da shugaban ma'aikata na rundunar soji shiya ta takwas Brigadier General Hamidu Musa ya faɗa, wanda shi ne ya maganta a madadin babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai.
We have a role to play. You as the host community also have your own role to play.
Muna da gudunmuwar da za mu bayar, kuma haka kuna da wanda za ku bayar ta ba mu labari na sirri kan abin da ke faruwa a cikin yankunanku, wanda ta hakan za a samu isasshen tsaro a cikin al'ummarmu da jiharmu har ma ƙasa baki ɗaya. To ko yaya masu sharhi akan harkar tsaro ke kallon irin waɗannan ayyuka da sojoji ke yi wa jama'a? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Nuruddin Bodenga mai sharhi akan harkokin tsaro.
Wani al'ada ne da sojoji sukan yi na duk duniya, sukan je su ba da gudunmawa idan wani abu ya faru ga al'umman da suke kusa da kuma da suke wa aiki, wato area of responsibility nasu, wato AOR. So wannan dama yana cikin strategy ko kuma wani ulo na sojoji wurin tabbatar da musamman irin wannan yanayi da ake ciki na yaƙi, domin Najeriya tana cikin yanayin yaƙi. Kuma dama asalin ma waɗannan abubuwan ma sun fito ne, wannan civil military relationship an fito da shi ne domin lokacin da aka samu yaƙi aka fahimci cewa shi ma wani dama ce da sojoji za su iya cin yaƙin da suke yi da 'yan ta'adda ko kuma masu tada zaune tsaye.
Farin cikin da mutanen da suka samu wannan tallafin suka nuna a fili ya alamta cewa lallai akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin su da sojojin da suke makwabtaka da su.
Sabo galadima luga tsara, mun gode ma Allah, mun gode ma sojojin namu Najeriya, zama lahiya da taimakon mu da sun kai da ladabi da da'a. Mu ko muna nan goye baya ga su 100%.
Suna na mai rigar bakal malu, godiya ta tabbata ga Ubangiji, za ka Allahu haira. Roko ni kai ga Ubangiji Allah shi arabiya san masa bukatar abinda suka bada duniya lahira, Allah shi kara huriya kuma shi ba su hankuri da jama'a.
Wannan karamcin na daya daga cikin bukukuwan murnar zagayowar ranar sojin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Kuna ci gaba da sauraron muryar Amurka, majiya kwakwara ta labarai daga tushe. A jamhuriyar Nijar, masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana ɓacin ransu bayan da 'yan majalisar dokoki na ɓangaren rinjaye suka yi watsi da shawarar da takwarorinsu na ɓangaren adawa suka bayar akan buƙatar kafa kwamitin binciken harkokin man fetur na shekaru 9 bayan fara hakoman. A zantawa da wakilinmu Suleiman Muminu Barma, shugaban ƙungiyar Voice de San Voice, Malam Nasiru Saido ya ce akwai buƙatar sake duba tsarin tantance mutanen da suka cancanci zuwa majalisar dokoki a nan gaba.
Tun 2011 zuwa yau babu dan kasa wanda zai ce maka ya san inda harkar petrol kin ga take. Yan majalisar dokoki wasu daga cikinsu suka ce kai adiba mu yi ma yan kasa bayani a san mina na akai da kallon zatinka. Kun ka tashi kimimi suka ce ba za a yi ba. Alhali muna tuna musu wanga masu mulki na yanzu lokacin tsohon shugaban kasa Tanja yan majalisar dokokin sun kace ba su yarda ba da ana ta diba zinariya wajen Samira ana barin talaka da kura da cuta gwamnatin Tanja yana abin da ya ga dama da zinariya shugaban kasa tsohon Tanja ya ce a tai ai a bincika an ka bincika an ka hido sakamako an ka fada ma yan kasa mina na aka da zinariya to yau kasa duk gudata shugaban kasa dai na an ka canza dan me za a cewa wanga lokaci shi ba a iya adiba ma yan kasa kalan zurdin su mi aka da shi dan majalisar dokoki in ya zaka majalisar dokoki dan talaka na zaka dan kasa shi yasa kowa kadibin yau ya kamata a ce an sa ka'idodi masu ƙarfi wurin zaben yan majalisar dokoki ba haka yanda aka yi ba wanda dan majalisar dokoki in ya zaka shina aza a kariyar party ne na zaka ba kariyar kasa ba kenan dole sai an diba yanayi wanda aka yi majalisar dokoki dangance da irin wanga abu da mun kaga ya fare guwa cikin kasa
ba ganin za ta yi yan majalisa na bangaren Rinjaye sun fahimci cewar kamar takwarorin su na adawa suna kokarin fakewa ne da dalilan siyasa a gudanar da wannan bincike ba wai a zahiri dan an aikata wani abin da ba daidai ba
mu ba abin da dan majalisar dokoki na bangaren adawa ko na bangaren mulki ya dame mu ba shine muka gidi shi ba mu ga matsayin mu na yan warahulla menene dan majalisa zashi wanda ka amfanin talaka mun tabbatar da wanga bincike inda sun yi shi mai amfanin talaka na mun tabbatar da wanga bincike inda sun yi shi talakan Niger zai sanin yau shekara 9 ni akai da kalan zuru wanda aka tono a cikin Niger kenan mu shine ya matse mu ba dan majalisa dokoki na bangaren adawa ko bangaren mulki ba aikin dan majalisa dokoki yanda zai amfani talaka yau da kila in son ka gama bincike sai a samu yanayi wanda za a ce kai gwamnati ka rage mai tunda an kai yanayi inda za a rage kudin mai tunda ba yau a ce shekara 10 ana tunan mai har yanzu an ke rage kudin mai talaka na sha ne yadda yanda lokacin da aka so shi ma kasar Venezuela
a watanni 5 zuwa 6 ne suka rage wa wannan majalisa idan aka fa wani kwamitin 'yan majalisa domin gudanar da bincike watakila binciken ba zai kammala ba wa'adin 'yan majalisar gaba ɗaya zai zo ƙarshe
wannan hujja mun ji suna bada ta na lokaci ba zai isa ba babu majalisa wadda anka taba kafa ta yi bincike ta yi wata hudu ko uku tana yi ko wacce anka kafa ana iya ba ta deadline na kina da wata guda ko wata biyu a ɗauki ƙwararren matakin da ya kamata a ɗauka a ba su kuɗin da ya kamata a ba su na mission ɗin su ta yi wannan aiki kenan hujja ta lokaci ya ƙare ba hujja ce ba hujja ce ta siyasar siyasanci sun ɗarme mulki gindi shina abin da ya ga dama kuma sun ce shi ci gaba da yin abin da ya ga dama bisa kalan zurdin kasa wannan kuma a ganin mu ba daidai ne ba cikin kasa ba daidai ne ba a ce dan majalisar dokoki wannan abun shine ya zaka yi mai ba kare duke kasa ba
a tunaninka me yasa yan majalisa na bangaren Rinjaye ba sa son a gudanar da wannan bincike
kila yana yiwa dan ka a ga wasa ta bargaza wanda an ka saba gani cikin duka bangarori na kasar mu yau yana yiwa abin da suka kariya ka a iske ta bargaza wanda ta hi ta makamai ka a iske ta bargaza wanda ta hi wagada kurdekwan
kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja Nigeria da zan koma gefe guda domin Binta S Yaro ta shigo da shirinta na a daina shan kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a wannan shiri namu na a daina shan kwaya. Ni ce Binta S Yaro, jagorar wannan shiri da muke ci gaba da fadakar da ku akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da illolinsu. A cikin shirinmu na wannan makon, wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da kwamandan NELA na Adamawa don jin yadda al'amuran masu shaye-shaye ta kasance da hukunci a wannan lokaci na annobar COVID-19. garin Muleka Adamawa, mu ji ta bakin kwamandan NDLEA Muhammad Bello Idris.
Za mu riko mutane ne, za a samu zuwa abinu an kwadi ko dai wani abubuwa haka, to kasan dole waɗannan abubuwan dole a kusanci mutane ne, sai dai ba za mu yi aikin mu ba. Su kaga wannan fannin yana zai za ka cewa wani lokaci kila ɗari-ɗari yara ko, amma wannan ba zai hana mu mu je mu aikin mu ba. Sai dai kawai inda za a je duk dai abinda ya kamata mu yi a yara za su yi, no duk a matakin da ya kamata mu dauka na cewa ba kusanci mutanen nan sosai da ya kamata ba, ko kuma a nan din inda aka zo ba ka zuwa za mu sa su cikin wannan sailin, ba kun da muka dan ware nan za a fara sa su no a gani. Amma duk dai da haka yanzu ne ana saurin ayi abin da ya kamata a yi, ba wai a bata lokaci ba ko a bartura da abin da ya kamata a yi. Ko da ma za a hukunta mutum ne, an ji za a hukunta haka ga laifin da ka yi, ga kuma yadda abubuwan yake, amma yanzu ga wadin da kana da zai karɓi ka beli ka je ya karɓi ka beli ga shi, muna so ka rinka zuwa sati ko sati biyu har lokacin da kotu za su fara ayyukansu.
Tantan nan kuna da wajen da kuke killace?
Insha Allah, akwai wurin da muke amfani da shi dama can, sai ɗin namu na da wanda aka bin da aka gina waɗannan, to dole ne muka je yanzu muka gyara wajen mu ga ɗan killace mutane tun da dai waɗanda dai suke wajen mu da su, muna da tabbaci kan waɗannan, muna tare da su ba ne so ba wani problem, kuma waɗannan su din ma da abinda yasa suke na har yanzu bailin ne da muka ba su, kuma ba mutane idan tabbatattu da za su iya zuwa tafi da su, shi yasa har yanzu za ka ga da wasu su ranan, amma duka na shi lawyer ya riga ya ce a ba su bailin kuma a tafi da su, amma kuma ko da ma za a ba da bailin din dole akwai shirin da muka fice fada, kuma dole sai in ka ce wani za ka iya, amma wasu akwai wani ma yayan wani cikin yaran mu ka ce tafi ce a ga gaskiya na tafi da wannan yaron ni ban da tabbaci in zan iya kawo shi, to ka ga wanne wani ga maka irin wannan ai, to kaga yayan sa fa kenan, sai muka je ce dai a je je su dai gida, ko yaron yana nan da yana ta damu, amma ina ganin je dai sun ce wani ya zo su an tafi da shi,
kamar misali zai sai ji kan cewa kamar wani laifi ne da za a iya bada bele, kuma akwai wanda ba za a iya bada ba, misali kamar a dillalin tabar wiwi ko kwaya ko kuma a hata da na tabar iblis wato koken da makamantan su,
ai no kaga kamar dai mu, amma ko ma dai menene tunda ai kamun ko kuna iblis ne ko tabar wiwi ne din me ko menene, duk waɗannan abubuwan ba hana bele ba, kawai dai bilin tabbacin da cewa eh akwai mutum da za a iya bayar an tabbatar da shi, kuma ga aikin da yake gashi ga kuma shirin da aka bada na bele inda za ka iya cikawa, dole za a ba mutanen nan bele, so da yawa za ga yaran nan rashin aikin ne suna nan kawai zanne zaman banza, ba su da wani aiki da za su yi, ta kuma abokai banza da suke da shi abin abubuwa, to za ka shi yasa so za ka kawo mutum da nan da mutum zai fita ne dai aiki mai na ji bayan shaye-shaye, amma kai ana zaman banza ba komai, za ka kaga yin waɗannan abubuwan da shi yasa ina ake samun yawan masu shaye-shaye.
To jama'a, kwamandan NDLEA kenan Muhammad Bello Idris ya mana bayani game da yadda ake tafiyar da hukunci ga masu shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a wannan yanayi na COVID-19. Da haka za mu dasa aya, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ko matsalar shaye-shaye ta ƙaru ne ko kuma ta ragu sakamakon COVID-19. A madadin wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz daga Adamawa, Najeriya, ni Binta Esiyero da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa.
Makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Babangida Jibril zai shigo domin sharhin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da shirinta na bada agajin gaggawa ta amfani da jiragen sama bayan wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram ake zargin sun kaiwa wani jirgi mai sauka a angulu na Majalisar Ɗinkin Duniya har ranar Alhamis din nan daga garin da aka kai masa harin da ake kira Damascus. Jaridar Daily Trust ta ruwaito wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta bangaren bada agajin gaggawa Edward Kalon na cewa yanzu haka dakatar da shirin sakamakon wancan hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka so kaiwa jirgin mai sauka angulu, inda kuma suka yi harbi na kan mai warwabi a kan jirgin, kodayake hakan bai kai ga jakata ko kuma rasuwar ma'aikatan jirgin saman ba. Tuni dai jirgin saman mai saukan angulu ya koma birnin Maiduguri. Ita kuwa jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi makonni uku bayan da sanannen mawakin nan na Najeriya mai suna Naira Mali ya karya dokokin shige da fice da kuma gudanar da taruka yaki da cutar coronavirus a birnin Abuja. Har yanzu hukumomin tsaro a Najeriya ba su kama mawakin ba. Binciken da jaridar Premium Times ta gudanar ya nuna cewa babu ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro na waka da hukumomin Najeriya suka tsare domin hakan ya zama izina ga wasu 'yan ƙasar. Shi dai mawakin ya yi amfani da wani jirgin sama na wani kamfani mai zaman kansa ne daga birnin Lagos zuwa Abuja domin gudanar da wani taro na mawaka, inda kuma daga bisani hukumomi suka bada sanarwar dakatar da kamfanin daga zirga-zirga. Kuma hukumomin birnin Abuja suka bayyana rufe inda aka gudanar da wannan gangami na waka da ake kira Jabi Lake Mall da ke birnin Abuja. Sai kuma jaridar The Nation inda ta rubuto cewa kotun ɗaukar ƙara a Najeriya ta tabbatar da zaben da aka yi wa gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello bisa zaben da aka gudanar a watan Nuwamban shekarar da ta gabata. Alƙalan kotun guda biyar ƙarƙashin jagorancin alƙali Adamu Jauro su ne suka yanke wannan hukunci, kuma da yan watsi da ƙarar da jam'iyyar adawa ta PDP da Action People's Party da kuma Social Democratic Party da Democratic People's Party suka gabatar a gaban kotun, inda suke zargin an tafka magudi a wancan zaben. Ita kuwa jaridar The Cable da ake bugawa ta yanar gizo ta dauko na labarin dan Najeriya ne da ke karatun babban digirin dinsa a kasar Japan, wanda kuma ya tsuntuwan makudan kudade kuma ya maida kudaden ga mai su a kasar ta Japan. Jaridar The Cable ta ruwaito Ikenna Uweke, wani dalibi mai karatun PhD, na cewa ba dukkanin 'yan Najeriya ne ba su da hali na kwarai ba kamar yadda ake zargi a sauran kasashen duniya. Jaridar dai ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari yana yi ba wannan dan Najeriya da ya nuna hali kwarai abin koyi ga sauran 'yan Najeriya da kuma sauran al'ummar duniya. Babangiji Firin, murya Amurka daga Najeriya.
Kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shekara shida ana yakin basasa. A ƙarshen watan Fabrairu, ɓangarorin da ba sa ga maciji a Sudan ta Kudu sun amince su kafa gwamnatin rikon ƙwarya. Wannan abu ne da aka jima ana jira domin ganin an kawo ƙarshen rikicin da ya hallaka sama da mutum 400,000, sannan ya raba sama da mutum 4,000,000 da mahallansu wanda ke neman mafaka ciki da wajen ƙasar. Sudan ta Kudu ƙasa ce mai rauni da take ta faɗi tashi da matsaloli da dama. Babba daga cikinsu ita ce matsalar ƙarancin abinci da ta jefa sama da mutum 9,000,000 cikin ƙangin rashin abinci. Ta kuma ƙara hauhawar adadin waɗanda suka rabu da cutar COVID-19 da tafi ƙarfin asibitocin ƙasar, wacce tana ɗaya daga cikin mafiya rauni a duniya. Bugu da ƙari, akwai matsala ta gaza samun maslaha a tsakanin ɓangarorin da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta watan Fabrairu domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda zai iya yin mummunan tasiri ga ƙasar. A cewar darakta a kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa a Sudan ta Kudu Carolina Sikwe, ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankunan da gwamnati ba ta da niyyar nuna ƙarfin ikonta na mulki a wurin. Rikicin siyasar ya hana kafa ma'aikatu masu muhimmanci, ciki har da naɗa shugabannin jihohi da za su jagoranci yaƙi da cutar COVID-19 a yankunan nasu. Babban abin da zai sa a warware matsalolin Sudan ta Kudu shine a samu ɗorewar tsaftatacciyar siyasa, kuma hakan ba zai yiwu ba har sai an samar da ingantaccen shugabanci na gari ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. A ranar 9 ga watan Yuni, gwamnatocin Amurka da Burtaniya da kuma Norway, wanda aka fi sani da Troika, sun fitar da wata sanarwa da ta yi kira ga gwamnatin rikon ƙwarya ta Sudan ta Kudu da ta ɗauki mataki na gaba na cike guraben muƙamai a ƙananan hukumomi da jihohi. Ƙasashen na Troika sun lura cewa ƙarin tashe-tashen hankalin da ake samu na ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali, sannan suna hana ayyukan jin kai kaiwa ga mabukata, kuma suna kawo cikas ga matakin daƙile yaduwar cutar COVID-19 da ake ɗauka. Yanzu ne lokacin da ya fi dacewa shugaban ƙasa da mataimakinsa tare da goyon bayan hukumomi da masu ruwa da tsaki a wannan yarjejeniyar zaman lafiya su cimma matsaya kan zaɓin gwamnoni domin a ciyar da ƙasar da al'ummar ta gaba, a cewar wata sanarwa da ƙasashen na Troika suka fitar. Duk wani ƙarin jinkiri na iya haifar da rashin tabbas na aikin gwamnatin rikon ƙwaryar, yana kuma iya haifar da matsala ga yakin da ake yi da cutar COVID-19, sannan yana iya kawo cikas ga yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin ƙasar, ya kuma janyo tangarɗa ga zaman lafiya da aka sha wuya wajen samar da shi. A ranar 17 ga watan Yuni, ɓangarorin sun ci yarjejeniya kan zaɓen gwamnonin jihohi, duk da cewa wannan labari ne mai daɗi. Har yanzu akwai buƙatar ta gaggawa wajen ganin duk masu ruwa da tsaki a wannan harka sun tabbatar da cewa an bi matakan da aka shimfiɗa domin ciyar da ƙasar gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muke kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. A madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina.